Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu rarrun mu assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Miyatti Allah ta jaddada muhimmancin gudanar da tarurrukan koli daga lokaci zuwa lokaci don wanzar da zaman lafiya kamar yadda aka saba kowane daren asabar muna tafa da shirin tsuntsiya madaurin ki daya da kuma shirin zaurin dattawan arewa amma kafin nan ga labarin duniya
To jama'a assalamu alaikum. A yau asabar Prime Minister Britania Theresa May ta ce kasar za ta san matakin da za ta dauka nan gaba bayan da Russia ta ayyana shirin korar wasu jami'an diplomasiya ta su 23. May ta ce Britania ba za ta yarda Russia ta rika yin barazana ga rayuwar ƴan kasar ta ba da sauran jama'a da ke zauna a kasar. Tana mai cewa sun samu tabbacin goyon baya daga kawayen Britania da ke fadin duniya. Prime Minister ta bayyana haka ne yayin wani jawabi da ta yi a gaban ƴan jam'iyyar Conservative a birnin London a yau. Martanin Rasha na zuwa ne bayan matakin da Burtaniya ta dauka a wannan mako na korar jami'an diplomasiyar Rasha 20 wato Rasha 23 kan zargin sakawa tsohon jami'in leƙin asiri Sergei Skripal da Sa Yulia Guba a wajen wani shakatawa wanda aka tsince su ba sa cikin haicin su a garin Salisbury dake Burtaniya lamarin da ya sa su cikin mawuyacin hali. Rashin da ta ce ta kori jami'an Burtaniya ne saboda matakin takala fada da ta dauka na koran jami'anta. Duwar ila yau a rashin agobe ne ake sauraron za a gudanar da zaben shugaban kasa wanda aka hasashen zai sake baiwa shugaba Vladimir Putin sabon wa'adin mulki har na tsawon shekaru 6 da cewa ya kwashe shekaru 18 yana shugabantar kasar. Putin zai yi takara ne da abokan hamayya 7 sai dai kamar yadda bayanai suka nuna babu wani dan takara daga cikin su da zai iya guga kashi da shi. Hasashen ya nuna cewa shugaban Rasha zai iya samun kashi 50 cikin 100 na kuri'un da za a kada. Ko da ke gangamin yakin neman zaben sa na hasashen samun kashi 70 na kuri'un. Babban abokin hamayya Putin shine Alexei Navalny amma kuma an harbata mai tsayawa takara a wannan zabe bayan aka same shi da laifin almubazzaranci a watan Disamba bara. Inda aka yanke mai hukuncin shekaru 5 na jika gyara halinka lamarin da shi Navalny ya ce bita da kullun siyasa ne. Yanzu haka Navalny na shirin jagorantar wani yunkuri na kauracewa zaben a gobe Lahadi, yayin da hukumomi da ke shirya zaben suke sa ran za a samu tururuwar jama'a a cibiyoyin kada kuri'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwarta matuƙa kan halin da fararen hula suka shiga a Siriya. Yayin da dubban 'yan gudun hijira ke ficewa daga arewacin birnin Afrin a daidai lokacin kuma da aka shiga wani matakin mummunan fada a gabashin Guta. Hakan na faruwa ne yayin da hararen jiragen sama suka kashe mutane da dama a yankin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Yayin da yake jawabi ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa bidiyo a jiya Juma'a, jakadan majalisar na musamman kan rikicin Siriya Stephen de Mistura ya ce yana fatan za a mutunta shirin tsagaita wuta na kwanaki 6 da aka cimma a birnin Duma, amma kuma ya yi gargaɗin cewa rikicin na yaɗuwa zuwa wasu yankuna.
This is why I've been affecting and implemented with Jaish Islam in Duma, but not beyond that.
Ya ce shirin tsagaita wutan yana tasiri, ana kuma aiwatar da shi tare da kungiyar Jaish al-Islam a Duma, amma shirin bai ƙetara wannan yanki ba, bai kuma haɗa da baki ɗayan gabashin birnin na Guta ba. Ana sa ran a yau Asabar za a koma teburin tattaunawa a Sweden da ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho, zaman da masu lura da al'amura suka ce zai iya yin sharar fagen zaman tattaunawa tsakanin shugabannin Amurka da na Koriya ta Arewa. A baya an tsara za a kawo ƙarshen zaman ne a jiya Juma'a a birnin Stockholm kamar yadda wata majiya ta bayyana. A jiya Juma'ar jakadin Sweden a Majalisar Ɗinkin Duniya Olof Skog ya ce ƙasarsa na ƙoƙari ne ta ga an kawo ƙarshen tarihin jirgin ruwa da ake samu a yankin tekun Koriya ta hanyar samar da zaman sasantawa. yayin da yake ganawa da manema labarai. Cook ya ce matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin tekun Korea na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da ƙasashen duniya suka saka a gaba, kuma idan har Sweden na da rawar da za ta taka domin ganin an yi sulhu, dama burinta kenan. A jiya Juma'a, minista Ri na Korea ta Arewa da Prime Minister Sweden Stefan Löfven suka gana na ɗan wani lokaci, amma kun babu bayanai da suka fito kan wannan tattaunawa da suka yi. Wani rahoton hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa dubban 'yan gudun hijira daga yankin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka waɗanda suka yi ƙaura zuwa kudancin Chad a ƙarshen shekarar da ta gabata domin gujewa rikice-rikice na fama da matsalar ƙarancin abinci da matsuguni da kuma kayayyakin magani da sauran muhimman abubuwan more rayuwa. Rahoton hukumar ya rawaito cewa yaƙi tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a arewa maso yammacin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka a watan Disambar bara ya raba mutane kusan 65,000 da muhallansu, lamarin da ya sa wasu mutane 22,000 suka tsallaka zuwa Chadi domin neman mafaka. Rahoton ya nuna cewa yanzu haka kwararren 'yan gudun hijira ya ƙara yawan adadin mutanen da suke zaune a yankin na Chadi.
Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wani babban taron samar da zaman lafiya da aka yi a Bakaliki, babban birnin jihar Ebonyi, kungiyar Miyar ta Allah ta Najeriya ta jaddada muhimmancin gudanar tarurrukan koli daga lokaci zuwa lokaci domin ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin manoma da makiyaya. Wakilin Muryar Amurka Alphonsus Okurigwe ya yi zanta da shugaban kungiyar Miyar ta Allah na ƙasa, Alhaji Muhammad Kirawa, har ɗan zuru.
Kabilu da dama a ƙasar na wa Fulani kallon tamkar masu wuyar sha'ani, musamman da ta fanni yadda suke zama da makwabtansu. Ana kan lura me yasa ake wa Fulani irin wannan kallon?
Babban abin da yasa kabilun ƙasa ke yi ma Fulani wannan kallo, na farko bahillacin mutum ba ɗan ta'adda ba ne. Mutum ne mai yawo da dukiyar shi da kayan shi da iyalin shi da ɗiyan shi da matan shi na tafiya. Amma wasu ɓata gari sun shiga suna lalata al'amarin Fulani, suna sa ana ɓanna wa Fulani suna, ko bahillacin mutum ina son mutanen Najeriya su sani duk inda ba bahillaci zai zauna bai zauna babu shugabanci a wannan wuri. Komi kungumin daji bahillaci ba zai je ya zauna a wannan daji ba babu shugabanci. Saboda haka bahillaci mutum ne mai da'a, mai biyayya, mai bin doka da oda. Ille wasu ɓata gari ne sun shiga cikin al'ummar mu suna ɓanna sunan Hilani, suna amfani da Hilani, suna ɓanna sunan Hilani domin kowace kabila akwai ɓata gari cikin ta. Waɗannan ɓata gari su ne suke jawo ma al'ummar Fulani reni da zagi, kuma ana kallon su kamar wasu ƴan ta'adda. Na tabbatar cewa idan za a zauna kamar irin yadda mai girma gwamnan jihar Ebonyi ya kira taro, to mutane da yawa sun fahimci waɗannan irin Hilani ne mutanen kirki, waɗanne ne ba mutanen kirki ba, saboda shi bai lace shi ya kowa son ya zauna lafiya, don shi duk inda yake gaba ɗaya arzikin shi yake tafiya tare da shi. Don haka duk mai tafiya tare da arzikin shi ko ba zai zo tashi hankali, don ai tashi hankali za a kashe mai iya, za a kashe mai dukiya, za a kashe mai matan shi. Saboda haka a kabilu su ba kallon al'ummar Fulani kamar wasu mutane ne masu ya zama. Wani wuri ana amfani da rikicin Hilani ne saboda siyasa, wani wuri ana amfani da rikicin Hilani ne saboda addini, wani wuri kuma ana amfani da su ne saboda bambancin yare ko kuma jinsi. Saboda haka wannan abubuwan duk idan an zauna aka dube su, to babu shakka za a tsaya a fahimci juna. Idan ana taruka na ƙara ma juna sani kamar yadda mai girma gwamnan jihar Ebonyi ya ɗauki matakin yi, to ina tabbatar maka cewa kowa zai san matsayin shi, kuma za a haɗu a rinka kwamitoci tare tsakanin Hilani da makiyaya da manoma. Domin mun yi haka na Enugu, wanda mun zo da shamomin Najeriya gaba ɗaya a Enugu mun yi taro, gwamna ya zo, yau an waye gari, gwamna ya naɗa kwamiti tsakanin Hilani, makiyaya da manoma a jihar Enugu, yanzu rikici gaba ɗaya ya ƙare. Saboda haka nan ma gwamnatin jihar Ebonyi mun ba da shawara kuma mai girma gwamna ya amince mu je mu kawo mutanen da za a sa cikin kwamiti a zauna a yi kwamitin Hilani, makiyaya da manoma, domin a kauce ma rikitoci. A ikitima mun yi haka nan. Saboda haka muna nan muna bin jahohi inda mutanenmu kenan kudu, domin mu wayar da kan al'umma waɗannan mutane, don mu haɗa su da Hilanin baƙi waɗanda suka zo, waɗanda ake kallon su baƙi ne, makiyaya da mazauna manoma wannan wuri, su haɗa ƙari su yaƙi ɓata gari cikin su gaba ɗansu, da manoman da makiyaya gaba ɗaya a yaƙi ɓata gari waɗanda ke cikin su.
Ku saurara yau Zambia, waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya, ni buri na mu so juna mu zauna.
To a gaida Alphonsus, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe da Jummai Alza ta kawo mana.
Tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
tsintsiya 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 madaurin ki daya babu wani tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu wani o sai ya ba wani mu mulmi ba tsintsiya tsintsiya
tsintsiya madaurin ki daya babu wani wazo diyaniyo corporation. Masu sauraron zanzuya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu makiyaya da manoma a jihar Kaduna akan shin ko kokarin da ake na keɓe wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. A makon jiya kun ci wasu ra'ayin.
Suna na Babangida mai tarakto. Ai rikicin Fulani da manoma ba bakon abu bane, saboda ba Fulani a da in yawa manomi barna mai unguwa ke sasunta abun. Yanzu wannan ba rikicin su bane, an sa siyasa ne a ciki, ba ma rikicin Fulani da manoma bane ba. Ko can dama da ake rikicin ba wai rikici ne ake ba, a manomi da makiyayi an saba makiyayi yayi barna manomi a je wurin mai unguwa ya biya shi. Ina ba Fulani ya san ya samu bindiga in banda halin siyasa. Idan aka sama musu wurin kiyo mai kyau, amma a yi kokari yan siyasar da ke sa wannan rikicin a raba su da shi tukunna, sai an yi maganin yan siyasar da ke sa wannan rikicin, to Fulani dama can da manoma ai zauna ake lafiya.
Sunana Isiyaku Bagoriri, ba wahala. Gona ba ta ishe makiyayi, sai dai shi makiyayi shi ishe gona. Saboda haka nan wurin ni ina ganin lahin makiyaya ne. Ani sun taɓa min ɓanda, sun cire min gonar tumaturi ba ra gaba ɗaya, ɗiba ɗaya ne.
Sunata Aisha, mu gwamnati mu kuka gare ka ga Allah muka muyi ka. Ka kawo ka buɗe mana mu ladi muke so da zaman lafiya da inda shanunmu suke sha ruwa. Mu muna son buƙata haka, domin don shekara 20 inda muke mu kan nan ina muna zaune wuri ɗaya. To me ake son mu yi yanzu? Idan da ciyawa alhamdulillah, in za ku ba mu ciyawa mu shi mu dabbobi su kokoci mu zaman lafiya muke nan da muke so.
Sunana Karima. In an hana mu yawo za a taimaka mana da aki da komi, saboda ciyawan da kuke zubawa za ku ba mu. To hai an ba mu komi da komi, ciyawan da wurin da za mu sace hannu kuma mu zauna lafiya. In dai da ciyawa, in ba ciyawa za mu tafi yawo, mi za mu zauna wuri?
Sunana Ishaqa Yusuf. Gaskiya wannan ba shawara bace mai kyau. Babbar shawara da ta kamata a buɗa ma Fulani labukansu inda za su bi su je kiwo su dawo. In aka buɗa musu labin inda za su bi kiwo su je su dawo da wurin da dabbobinsu za su rika shan ruwa, to wannan an nemi zaman lafiya. Amma yanzu in ka duba halin da ake ciki, duk labin da ka sani yana da faɗin mita 100 ya dawo ko mita 20 bai kai ba. Ka taso dabbar da ta wuce 100, ya za a ce ba za ka taɓa gona ba? Ka ga ba zai yiwu ba. In ana son zaman lafiya shine a buɗa ma Fulani labin su inda za su bi su je kiwo su bi su dawo gidajensu su bi su je su sha ruwa, shine zaman lafiya. Amma an turke su guri guda, yaya za a yi a ba su abinci? Akwai abin da muke kira waitini da fillanci, akwai abin da muke kira hirtini da hillanci. Hirtini kafin ka tahi kiwo, idan gari ya waye za ka tasa dabbobinka ka dan tahi a tura 'yan yara ƙanana su je fisha kafin rana ta yi zuwa ƙarfe 9:30 su dawo da shanu manya su ɗauka su tafi. Kaga shi kanshi wannan gurin ma babu, to bare wurin kiwo.
Sunana Alhaji Musa Sala Kashuri. Yau ashe kuma mu ba mu da walwala a kashe mu da canunmu, kuma mu ba za a bar mu danna lafiya ba. Menene irin wannan al'amari wanda mu ma 'yan ƙasa ne? Kaga wannan bai dace ba. A bar mu kamar yadda kowa yake shin abin sha a ƙasa, kowa da kowa yake zanna lafiya da iyalan shi, to mu ma a bar mu zanna lafiya da iyalanmu. Ko gwamnati ta yi yunkurin yin haka, to akwai su manoma da wasu ƙabilun da suke hana mu sakewa, idan musamman idan sai ga mun buta kiyo da shanunmu.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Kabiru mai neman na jefa da kamar Banjos. Sama ma Fulani wurin kiwo, ni ana wa ra'ayi ba shine mafita ba. Ni manomi ne, ni kuma makiyayi ne. Hanya mafita mafi daidaituwa. Akwai garuruka da aka tsatsara a ƙauyaku da kuma manyan gonaki na manyan mutane da aka saida, wanda wasu sarakuna suka yi amfani da wannan damar da wasu gwamnoni da chairman na local government suka saida ma da masu ƙarfi, aka toshe hanyar labi da Fulani suke bi daga wannan jiha zuwa wannan jiha, ko daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa, wanda tun lokacin Turawa, yadda kakanninmu suke ba mu labari, Turawa na mulkin mallaka su suka tsara suka fitar da waɗannan labuka da wurin kiwo don a samu maslaha tsakanin manomi da makiyaya. Saboda da manomi da makiyayi kamar hanta ne da jini, duk wanda yake tunanin zai iya raba su, to ni dai ana wa tunanin yana yaudarar kansa ne. saboda manomi yana daji kullun, makiyayi yana daji kullun, ƴan uwan juna ne. Amma wasu sun amfani da wannan dama suka yaudari manoman, suka saida musu da hanyar shanu wadda suke bi shekara aru-aru. Wasu kuma in makiyaya suka taso, misali daga Mali, suka fado Nijar ba inda za su harasa Najeriya domin su nemi dausayi inda za su ciyar da dabbobinsu don su zauna lafiya. To duk sai aka toshe waɗannan hanyoyi, to makiyayi da wani ma kakan shi ne ya bi hanyar, ya mai kutance ko mahaihinsa, ya ce in ka je ka bi ta gari kaza, ka bi ta gari kaza, za ka bi ta gari kaza, sai ka tarar an toshe wannan hanyar. To da ka nemi ka ratse ma wannan hanya, gonan wasu za ka shiga. Kana shiga gonan nan kuma matsala ta faru. A matsayinka na bako, hanyar da kake bi ko kuma aka saba bi da kai tun kana yaro, sai ka tarar an rufe ta, dole za ka ratse ma wannan gari ko wannan gidan gona da aka saya aka rufe wannan hanya.
Sunana Alhaji Daniel Kutuskun, kuma manomi ne. Abin da ya kamata shi ne, makiyayi akwai hanyoyinsu da suke bi, kuma akwai tun akwai jambu, akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo. Idan an cire burtaloli, an bar wa'annan reserve din, to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya. Inda makiyayi yake kiwo an nome, shi kuma ba shi da zabi, shi ma kuma mutumin kasan ne, babu inda zai je. Akwai mutane da suke da ƙarfi, sun bi duk hanyoyin da Fulani suke bi, sun riga sun nome. Saboda haka ba Fulani ne in zai bi, kai da kake da gwananka da yake kan ka'ida da doka, an toshe kuma hanyar da yake bi, to in ya tashi biyuwa to gwananka dole sai ya yi maka ta'adi. Dole a zo a cire burtaloli wanda masu ƙarfi suka ɗebe. Makiyaya kowane bafulatani da yake a kasar nan, a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwonsu da kuma inda suke zuwa kiwo. Kuma duka an biya nono. Makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya, ka tsaya nan zai kiwo, kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya, abincin zai kare, kiwo ba zai zanna guri ɗaya ba. Sai mun magana a ce an killace wannan, ba zai kawo zaman lafiya ba. A dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba, amma muddin a ce an killace su, mai noma da mai kiwo ba za a zanna lafiya.
Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello, National President Kullen Allah Katriyaras Association of Nigeria, wato shugaban kungiyar da ake kira Kullen Allah na tarayyar Nigeria. Kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Kuma a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiwo a jihohi, mun karɓi wannan mataki yadda ya kamata, duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne. Amma abin da muke so tukunna, kafin a yi shari ainihin waɗanda muke da su gabatar grade reserve, a fara mayar mana su tukunna. Dukkan wani mutum da ya mamaye wurin kiwo, ya mai da shi gona ko ya toshe burtali, ya mai da wannan burtalin gona, to gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na SSA da 'yan sanda, a bi da makiyayan wakilansu, a fitar da sarakuna, a fitar da wannan wurare asalinsu yadda yake da tukunna.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama na lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Abin da ya sauwa kayana, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice ke cewa, a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba, a huta lafiya.
A gaida Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya ci gaba da ziyarar jihohin da ake samun tabarbarewar tsaro inda ya ziyarci iyaye matan Dabci a Yobe da alwashin ceto matan.
What are we demanding? What are we asking?
Ƙungiyar BBOG ta ba da wa'adin mako biyu ga gwamnatin Najeriya ta amsa tambayoyi masu sarƙaƙiya kan sace matan Dabci ko ta nufi kotu. Hukumar hasashen yanayi ta fitar da tsarin damunar bana a Najeriya da nuna za a samu ruwa kamar yadda aka saba sai dai akwai barazanar ambaliya. Ga shugaban hukumar Professor Sani Mashi.
Inda kalubale a zo a gaya mana sai mu san yadda za a warware shi. Manoma su dau matakan da ya dace.
Shugaban hukumar Alhazai Barista Abdullahi Mukhtar ya ce an ci gaba da maida wa Alhazai kuɗin hidimar da ba a yi musu ba. Daga shekara ta 2015 an maida wa Alhazan kusan naira biliyan 3.
Na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa wanda bai sanyi ba sai da aka dawo da Alhazan Najeriya kowane alhaji kuɗinsa.
Yayin da majalisar wakilai ta dawo da dan majalisa Abdulmumin Jibrin bayan ya nemi ahuwa can kuma Plato ana ci gaba da kwantar da fitinar jama'ar Miyango da makiyaya da ta yi sanadiyar asarar rayuka har da sojoji. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Professor Thomas Adeyanju daga garin Kaduna da kuma Alhaji Aliyu Iliyasu Arɗiɗo Jigo a ƙungiyar Miyat Allah shi ma daga garin Kaduna. Ga Professor Thomas Adeyanju.
Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ga abubuwan da muke ganin kamata a tuna da su. Na farko dai manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. Madaukakin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a. Su lura fa cewa akwai wani lokacin da kowannenmu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi. Mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba. Sai dai mun haɗa kai, mun taimaka wa waɗanda muka zaɓa, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya. Musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. Ba wani kabilanci ko wanda daga wannan state nake ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba. Waɗanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa tamu su ma kansu Allah ya sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya. Wanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi. Ba za mu samu cin gaba ba. In dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati. Akwai waɗansu fannoni da suke damunmu musamman ga mu ƙasa mai mai. Amma duk da haka sai ka ga ana wani dogon jerin gwano. Ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban. Abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petrol. Akwai matasa da yawa da ba su da aiki. Sun gama university nasu, jami'a ta su, amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun samari matasa aiki. Domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Sai ka ga malaman makaranta an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba. Ko kuwa in an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne. Sai ka ga wayance an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada. Manyanmu don Allah da Annabi a taimaka mana a yi mana gwamnati da tsoron Allah mu bi bayansu da addu'a da kuma bin doka yadda ya kamata. A huta lafiya.
Shi kuwa Alhaji Iliyasu Arɗiɗo cewa ya yi.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Aliyu Iliyasu Arɗiɗo, tsohon sakataren ƙungiyar Miyat Allah ta jihar Kaduna kuma jigo a cikin ƙungiyar ta Tarayyar Najeriya. Wato al'umman Fulani da suke fuskantar barazana da alubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman Fulani suna kaza suna kaza. Da na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwan. domin da Allah ya sa yaran su sun amfani da koyarwar da mu muke kiran su akai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu akan sa wanda alhamdulillah mu ba a samu irin haka a wajejen mu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha to muna roƙon su da su gyara kawunan su domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya to game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya haka yawanci manoma ka wanda za a zo da dan laluran sa a ibi ko a ce ya je wuri kaza sai ya je ya tari labi shanu ko inda suke kiwo ko ya je ya gona anan wannan shine abin da ke haifar da fitina yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin kasa inda ake ta fadi tashi yanzu mu abin da muke roko ga yan ga mutanen Najeriya baki daya da ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta akai akan abin da ya kamata a fadin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata ai akai wasu sun koma sun rabe suna cutata matsayin uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba dan haka nan mutanen Najeriya suna cikin musibin da sai dai Allah ya fitar da su amma ayi hakuri to ina roƙon ƴan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa akan abin da za su samu ba shine ba a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana akai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman Najeriya wanda suke bangaren kristoci da musulmai da su yi tsoron Allah su zauna lafiya addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana akan sa musamman addinin musulunci sunan shi ma Islam ne zaman lafiya ne saboda haka su ma kristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganan bloodshed babu maganan zubar da jini a cikin sa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu linnasu min badawin wahadaratin badun libadun izalan yashuru hadamu da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yadda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansa bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya don haka nan ina kira ga al'umman Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba
to nan muka kammala shirin da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to a gaida Ibrahim da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
a yau asabar Prime Minister Britania Theresa May ta ce ƙasar za ta san matakin da za ta ɗauka nan gaba bayan da Rasha ta ayyana shirin korar wasu jami'an diplomasiyyar ta su 23. May ta ce Britania ba za ta yarda Rasha ta riƙa yin barazana ga rayuwar 'yan ƙasar ta ba da sauran jama'a da ke zaune a ƙasar. Tana mai cewa sun samu tabbacin goyon baya daga ƙawayen Britaniyan da ke faɗin duniya. Har ila yau agobe ne ake sa ran za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Rasha wanda ake hasashen zai sake baiwa shugaba Vladimir Putin sabon wa'adin mulki har na tsawon shekaru 6 duk da cewa ya kwashe shekaru 18 yana shugabantar ƙasar.
To madalla masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ita na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umari da ma injiniyan mu na yau Malam David. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.